الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 15 ga watan Zulka'ada shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 20 ga watan 9 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi ƴan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am.
Wasu malamai da suke tawi da akan wannan hadisi suke cewa Sayyidina Umar ya kasance a yana rubuta ayyukan da ya yi a cikin bulala a dakin wajen ayyukan da ya yi ba na gari ba ne ba sai ya ba kan shi da kan shi da bulala na kan shi na cikin wannan.
Wai dan uwa yake cewa ya ji wasu malamai suna fadar wani hadisi cewa Umar a duk ƙarshen sati yana ma kansa lissafi game da ayyukan da suka gudana nashi a wannan sati. Idan ya samu kyawawan ayyukansa sun fi munana yawa, wannan fadillahi alhamdu ba komai. Amma idan ya samu cewa miyagun ayyukansa sun dara kyawawa, wai yana da wata bulala a daki, sai ya ba kanshi kashi ya azantar da kanshi. Shin menene ingancin wannan magana? Wannan magana ban taba jin ta ba in ba yanzu ba, kuma wannan ya ci karo da hankali. An gane ko? A ci karo da addini, mutum ya azabtar da kanshi. Kasancewar lalle shi yi ma kai hisabi abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da nasi na Al-Qur'ani. Ka tsaya kama kanka bincike, ka ga menene ka aikata a rayuwarka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, al-aya. Ubangiji ta'ala ke cewa, ya ku jama'ar da kuka gasgata Ubangijinku, kuka gasgata manzanninsa, ittaqullaha, ku tsare dokokin Ubangijinku. Abinda ya ce ku yi gwargwadon iko, abinda aka ce ku daina. Sai ce wani tangur nafsun ma qaddamat lighad, kowace rai ta yi nazari ta kalli menene ta gabatar ma kanta saboda gobe kiyama. Kaga wannan muhasaba ce, muhasabatun nafs ce Ubangiji ta'ala yake umarnin mu cewa kowa ya ma kansa lissafi, kaga menene ka gabatar ma kanka saboda yinin alkiyama. In miyagun ayyuka ne ka gabatar ma kanka, to kafin lokaci ya kure maka, kai kokari ka gyara, ka kyautata tuba ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Idan ku ayyuka ne na ƙwarai a rayuwarka kake ganin ka gabatar da su, to abinda za ka yi sai ka ƙara matsa lamba akan ayyuka na alkhairi, kuma tare da fatan Ubangiji Ta'ala ya karba maka waɗannan ayyuka naka. Lalle ana buƙatar mutum ya zamanto yana ma kansa lissafi, kamar yadda ɗan kasuwa ke lissafa dukiya. Ɗan kasuwa za ka same shi wani akwai lissafi na duk ƙarshen yini, in an tashi daga kasuwa ya tsaya ya lissafa riban nawa ya ci a yau, faduwan nawa aka yi. Sannan akwai lissafi na sati, akwai lissafi na ƙarshen wata, akwai lissafi na shekara. A gane ku? Ɗan kasuwa idan ya lissafa ya ga iya abin da ya samu na riba, nazari zai yi wasu kayayyaki ne daga cikin kayan da ya kawo a wannan lokaci wanda ya samu riba mai yawa a cikinsu. Idan ya gane ga kayayyakin da ya samu riba, to wannan kaya zai ƙara ba su muhimmanci, ya yi ƙoƙarin kawo su ya jirge su a cikin mangazaƙin shi, saboda kaya ne wanda ya tabbata suna ɗaukuwa, sannan kuma akwai riba a cikinsu. Idan ya fuskanci ga kayan da suka janyo masa faduwa, to waɗannan kaya in ma daga ran nan ya ɗan ja baya ya daina kawo su da yawa, don dai kar a tambaya a rasa, ko kuma kwata-kwata yanke alaƙa tsakanin shi da su. To haka a matsayinka na mumini, duk wani aiki wanda yake na ibada mai romo wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kwadaitarwa da manzansa, to ana buƙatar mumini ya matsa lamba a kansu. An gane ku? Don haka shi kansa Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kuma kanku hisabi kafin a tsaida ku ranar kiyama a yi muku. Kowa ya yi ƙoƙari ya ma kansa hisabi, ma'ana ka yi ƙoƙari ka yi nazari ka ga menene ka gabatar ma kanka. Amma maganar cewa a ƙarshen yini wai a ƙarshen sati in ya ga ayyukansa miyagu sun ɗara waɗanda suke kyawawa, ya azautar da kansa da bulalar da take ɗakinsa, wannan abu ne wanda yake ba shi da asali, ya ci karo da addini, kuma ya ci karo da hankali. Wai wanda zama ya dace mutum ya yi a lokacin da liman yake kutuba? Kowane zama ya halatta banda zama ɗaya-ɗaya wanda ake kiran shi al-hitiba, ko kuma ka kiraye shi al-habwa. Wannan zama hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da limami yake kububa, duk wanda ya je yana jiran a gama kububa a tada sallah, to haramun ne ya yi irin wannan zama. Shi wannan zama shi ne mutum da zai zauna a kan mazauninsa, sannan sai ya kafa ƙawafuwansa, an gane ko, ya sanya hannunsa sannan a jikin ƙugurinsa, kamar misali haka. Zama haka, wannan zama haka bai ya dacewa, an gane ku? Wanda zama ne wanda yake na Larabawa, mafi yawa su in sun yi haka suna sanya wani sancin haka sai ya daure, suna da itikadin cewa zama ne wanda mutum baya gajiya, baya saukin gajiya. To amma menene hikima? Shi ne kasancewar duk wanda ya irin wannan zama babu amincewa game da fitar iska daga jikinsa, shi ne ake kiran shi al-hitiba, ko kuma ka kiraye shi da al-habwa. To in dai ba wannan zama bane, to kowane zama ya halatta, an gane ko? Me ke kafa ko zaman da ake kiran shi zaman dan sarki, ko kuma zama irin na sallah, ka zauna akan kafar ka ta hagun kenan, ka kafa ta dama, kowanne ya halatta, wannan zama shi kadai ne baya halatta, dan babu amincewa game da fitar iska ga irin wannan zama. Wai kuma idan limami ya kare kuduba kafin a yi kabbara ta harama, ya halatta mutum ya yi magana? Kwarai da gaske a lokacin da limami yake kuduba, lokacin nan ne yin magana ya zamanto haramu. Amma tsakanin kuduba ta farko da ta biyu ya halatta mutum ya yi magana, shiru da limami yake domin hutawa. Haka nan kasancewar bayan an gama kuduba ya halatta mutum ya yi magana, saboda cikin kudubar ne aka haramta ma mutum ya yi magana, in dai ba da dalili ba. In liman ya maka magana, to a wannan lokaci kai ya halatta ka amsa masa, haka nan da lokacin da liman ya hau minbari kafin a fara kudu ba shi ma ya halatta mutum yayi magana. Wai ki gidanku saki ne ko ba saki ba ne? Miji ya ce ma matarsa, je ki gidanku. Wannan kalima ce muhtamala, tana iya zama saki, in yayi niyyar saki takan iya zamantowa ba saki ba ne in bai yi niyya ba. Je ki gidanku ba saki ba ne, ba a ɗaukanta a matsayin saki, sai in kayi niyyar saki. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri wata mata Ibnatu Jawl, wanda yana shigowa ɗakinta sai ta ce da shi a'udhu billahi mink, ina neman tsari da kariya na Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da kai. Manzon Allah ya ce tabbas ku kin nemi tsari da Ubangijin da ya cancanta a baki kariya da shi. Manzon Allah sai ya ce mata in haqibi ahadiki, je ki gidanku. Me yake nihi je ki gidanku saki ne? Manzon Allah yake ne, wanda an ce wasu mata suka kulla mata irin wannan makirci cewa ki ce masa a'udhu billahi mink, suka ce kalma ce wanda yana santa a rayuwarsa. Ita ko bata san ba menene ma'anar kalmar ta faɗa ko manzon Allah ya ce je ki gidanku, saboda duk wanda ya nemi tsari da Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah ya ce ku bashi mafaka, ku bashi tsari, za mu iske babu ne na musamman a cikin kitabun tauhid. Ka'ab ibn Malik lokacin da Allah ya sa musu takunkumi aka daina yi musu magana, manzon Allah ya turo sakon cewa su kaurace ma iyalinsu. Shine yace a tambaya masa manzon Allah, shin yana nihin cewa su rabu da matan ko me yake ne? Manzon Allah yace a ba ina nihin ku rabu da su ba, amma ku nisance su ku kaurace musu. To a lokacin nan Ka'ab ibn Malik sai ya faɗa ga matarsa ya ce mata il haqibi ahliki, je ki gidanku har mu ga abin da Allah zai kasantar da shi. Kaga Ka'ab ibn Malik da yace je ki gidanku ba yana nihin saki ba, don haka je ki gidanku ba saki ba ne sai in kayi niyyar saki. Istihara abu ce wadda take sananna, an gane ko tambayar shi ta biyu. Istihara kasancewar ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ga mu'minai, addu'a ce wadda kafin ka yi ta za ka yi raka'a biyu, wannan raka'a biyu bayan fatiha za ka karanta abin da ya sauƙaƙa. Duk da cewa wasu malamai suna cewa bayan fatiha a raka'a ta farko za ka karanta kuliya, bayan ta biyu bayan fatiha za ka karanta kul huwallahu, illa kasancewar ba mu san dalilin da ya iyakance haka ba. Shi dai za ka yi raka'a biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Bayan ka gama wannan raka'a biyu za ka yi yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yaban da ya cancanta da shi. In ma ka karanta fatiha ko irin su ayatul kursi ko irin su ƙarshen suratul baqara, duk dai ayoyin da suka kunshi yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kai salati ga manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, sannan ka karanta wannan addu'a wanda farkon da shine Allahumma inni astaghfiruka, har zuwa ƙarshen ta. A tsake tsakin addu'ar ne zaka bujiro da bukatar ka, ma'ana abinda kake yi da neman zabi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kansa. Daga fa'ida ita wannan istihara wadda ke kanta ba da cewa tsawon dare da yini, duk lokacin da kake da dama za ka iya yin ta, ko da lokacin da aka haramta yin nafila, domin ita wannan nafila nafila ce wadda take da sababi, ba ta cikin hali ko da bayan la'asar. A gane ko ba sai za a kwanta ba kamar yadda da yawa wasu sukan fahimci cewa sai in za a kwanta. Irin wannan shine ya kai wasu suke yin toge ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wai wannan al'amari in har alkhairi ne in ga tsanwa ko bari, in sharri ne ga baki ko ja. Ita wannan addu'a ce kawai za ka yi, kuma in akwai alkhairi a cikin wannan al'amari ta inda za ka gane Allah zai cusa ma san abin da kaunar shi a zuciyarka, kuma za ka ga hanyoyin kasancewar wannan abin suna sauƙaƙa. in sharri ne ubangiji subhanahu wata'ala zai jefa ma kyamar abun a cikin zuciyarka, kuma zaka ga wato abun yana kara wato nisanta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabul hajj, mun tsaya karshen wato babi na 122, baban da ke bayani game da cewa abun da yake na lihidi na dabobi waɗanda suke na hadaya sadaka ake da shi, kamar yadda ake sadaka da duk abun da ya shafi hadayar namanta da fatar da gashin da komai gaba ɗaya. Shi ne ya ce babu ma yutasaddaqu bi jilalil udun, wanda bayanin ya gabata. Jilal wato shi ne lihidi, an gane ku, kili shi ne ake lullube dabba da shi, ake rufa shi, kamar yadda dai abu ne wanda yake sananne, duk wanda yake ganin dawakai waɗanda suke na sarakuna akwai riga da ake musu, ma'ana wani kili shi da ake sawa, wannan shi ne ake kira shi da lihidi. To don haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan neman ƙara neman kusaci ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, raƙummansa na hadaya manzon Allah yana sa musu kilishi wanda yake mai tsada, kamar yadda Ibn Umar Allah ikara masa yadda dan tsabar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ya ware na raƙumman hadaya sai ya sa musu wannan lihidi, ma'ana kilishi ya rufe su, baya tsaga ko ina a jikin lihidin illa gurbin tozo, domin alamar da aka yi a jikin tozon wato ta bayyana shi ne wuka ko kuma mashi da ake cakawa jini ya zuba, wuka da ake kafawa a karta jini ya zuba, domin a gane cewa dabba ce ta hadaya, kamar yadda Allah ya shar'anta mana haka wato akan harshen manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Shi ne a karkashin babin malam ya shigo da hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla, wanda ke cewa lalle Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, ya bashi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya wato raƙumi 100, manzon Allah ya bada. Da ya zo da waɗannan raƙumma 100, manzon Allah da hannunsa ya ringa soke waɗannan raƙumma sai da ya soke raƙumi 63. Ya dan samu gajiya sai ya wakilta Aliyu dan Abi Talib cewa ya karasa abin da suka rage, Ali sai da ya soke masa raƙumi 37. An gane ko? 37 an hada da 63 ɗari daidai kenan. Sannan manzon Allah ya ce ma Ali, dukkan abin da yake na hadayar na nama manzon Allah ya ce kai sadaka da shi, ya ce hatta da fatin da lihidin manzon Allah ya ce gaba ɗaya ka bada shi sadaka. Wanda bayani ya gabata, wannan yana nuna mana tsabar karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta yake kyautar da take nuna babu tsoron talauci tare da shi, kyauta irin ta mutumin da baya tsoron talauci. An gane ku, akwai wanda in ya maka kyauta zaka iya dimocewa, ka tabbata cewa mutumin nan baya tsoron talauci. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi shi da irin wannan karamci, wanda karin manta bayani ya gabata, manzon Allah ya je yakin Hunayni, babu yakin da manzon Allah ya samu ganima mai yawa irin yakin Hunayni, wanda kuwa kamar yadda Allah ya tabbatar mana a Alkur'ani, in aka yi yaki, in aka samu ganima, kashi ɗaya daga cikin biyar na Allah ne da manzansa. In misali abinda aka samu ya kai miliyar guda, to miliyan 200 ta Allah ce da manzansa, da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa, wanda Allah ya haramta musu cin zakka da marayu da miskinai da bako wanda yake da wucewa. Sannan wannan sauran miliyan 800 ita ce za a kasa ga mayaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabe wannan ganima, wannan kaso nashi manzon Allah ya ringa rabo, ya ringa rabo, kai sai da aka zo ana kan hanya, larabawan ƙauye da suka samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan ya zo da ganima, suka fito suka tare hanya, manzon Allah yana ba su yana ba su, sai da ya kai duk abin da ya zo da shi da ganima manzon Allah ya karkabe ya mika musu, suka kai shi suka matsa shi jikin wata itaciya sai suka warce mayafinsa. manzon Allah sai yake cewa ku bani mayafi na yace na rantse da ubangijin da ya aiko ni ni dai annabin Allah ne ba za ku same ni ba matsoraci kuma ba za ku same ni ba marowaci to anan fa diba hadaya iya abinda Allah ya wajabta ma mutumin da yake kira ni ko yayi tamattu'i wato shine mutun ya bada dabba daya in ma ragumi ko saniya ko wato rago ko dan akuya ko akuya ko tunkiya shine iya abinda Allah ya wajabta mi Allah yake cewa fa man tamatta'a bil umrati ila al-hajji fa mastaysara min al-hadi to amma anan ragumi dena bin daya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro ragumi dari gaba daya manzon Allah ya soke su wanda muka ce a yau ka kiyasta ma wanda ragumi a wancan lokaci shine fiyayyar dukiya ita ce zababbiyar dukiya a wajen masu ita dan babu wata dukiya fiyayya a wajen larabawa sama da ragumma kamar yanda a irin yanayi ne yau zababbiyar dukiya a wajen masu kudi sune manyan motoci waɗanda suke na suburi na daukan kaya kamar kenan ce gam da sauransu to haka matsayin ragumi yake a wancan lokaci saboda raƙumi matsayin telam yake a wancan lokaci shine zai dauki kaya daga gari kaza ko kilo 100 nawa ne ko dubu nawa ne shi zai ce kaje ka sauke kaya kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim to dan haka shine anan wato zamu gane karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma haka ake bukatar mu koyi da shi in Allah ya wadatar da kai in zaka yi kyauta zaka yi alkhairi kai bakin gulgudan wadatar ka kar ya zaman to Allah ya wadatar da kai amma duk abinda zaka yi sai ka tsoke bakin aljihu ubangiji ta'ala cha li yunfik zu sa'atin min sa'ati ma'arucin yalwa ubangiji ta'ala yace ya ciyar da yalwar da Allah ya masa ma'ana gulgudan yalwar sa sai yace wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan aya tana shiga kowace fuska ta ciyarwa mawadaci gulgudan wadatar shi wanda yake kuma talaka shi ma gulgudan talaucin sa wanda yake da jikka guda a aljihu in an nemi a ya taimaka in ya dau dala 20 ya bada kai mai miliyan guda bai dace ba ka bada dala 20 a gane ku sai ka kalli iya abin da yake aljihun ka sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar mutum ya wakilta wani akan yanka masa hadaya kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya wakilta Aliyu dan Abi Talib cewa ya soke abin da ya rage kuma manzon Allah ya wakilta shi akan cewa ya raba namu gaba daya wanda bayani ya gabata anaman hadaya ba a ba wato shine mahauci a matsayin ladansa amma a matsayin kyauta ko sadaka in ya cancanta a bashi akan iya bashi amma bayan an bashi haƙƙin shi wanda yake cikakke sannan kuma wannan na nuna mana halaccin mutum zai ci wato daga naman hadayar kamar yanda yake cikin wata riwaya da aka soke waɗannan raƙumma gaba ɗaya kamar yanda ƙarin bayani zai zo a darasi na yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya kowane raƙumi aka ciro masa tsoka guda manzon Allah sai aka haɗe waɗannan tsoka 100 a cikin tukunya guda aka dafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sharo mun kamar yanda ƙarin bayani zai zo ala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babun wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i as-sujud وأظم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه مالن الله يجي كانسا كي cewa wannan babi ne na musamman bayanin da ya kunsa shine game da waɗannan ayoyi da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambata mana a cikin Suratul Hajj. An ambace ta Suratul Hajj saboda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambata hukuncen Hajji a cikin wannan sura fiye da yanda ya ambata a cikin sauran wasu surori na Al-Qur'ani. Duk da cewa in ka dauki Suratul Baqara kwarai ta fadada bayani game da aikin Hajji, illa kasancewar kissa ta al'amarin saniya tafi al'ajabi da kayatarwa game da ayyukan Hajji a cikin waccan sura. Don haka ita kowace sura ana kallon menene yafi shahara a cikinta, don haka aka ambace ta da Suratul Baqara, wanda wani abun al'ajabi ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana. Shine anan Ubangiji Ta'ala ke cewa wa idhba wa anali Ibrahim makana albayti. Ubangiji Ta'ala ya ce ba mutananka labari lokacin da wato muka shimfida ma Ibrahim alayhi salam wato bagire wanda yake na Ka'aba. An gane ko in ka dauki ma'anar bawwa anan bi ma'ana wabba, ma'ana mun shirya masa cewa wuri ne wanda yake na musamman. Tare da cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri abinda suka fassara bawwa ana shine ai bayyana ka ba mutananka labari yayin da muka bayyana ma Ibrahim alayhi salam wato bagiran Ka'aba, saboda bagiran Ka'aba ya riga ya bace babu shi babu alamar sa bayan ruwa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya azartar da mutanen Annabi Nuhu alayhi salam ruwan da ya hade duniya gaba daya. To Allah ya nuna ma Ibrahim alayhi salam wato gurbin wannan Ka'aba. Kasancewar kafin Ibrahim alayhi salam Ka'aba dama akwai ta, an gane ko illa kasancewar bagiran ta ya riga ya bace, amma akwai fandasiyon kinta. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani, Ka'aba shine farkon daki wanda aka gina a duran ƙasa. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. An gane ko Annabi Ibrahim kenan mai muke so mu gane anan wato bayyana masa ne akai. Dan haka can cikin Suratul Baqara ne Allah ya ce wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Isma'il. Kenan shi dama Annabi Ibrahim ya iske fandasiyon din, shi dora gini ne. Al-qawa'id wato ginshikai kenan, shine fandasiyon. Shine anan Allah ya ce wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bayti. Ba mutananka labari lokacin da muka bayyana ma Ibrahim alayhi salam wato shine bagiran Ka'aba. Allah tushrik bi shay'a. Ubangiji Ta'ala ya ce da Ibrahim kar ka saki ka hada bauta ta da wani. An gane ko ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro. Annabi Ibrahim alayhi salam ba dan zai yi shirka da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin zababbe ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, dan haka ma ake kiran shi Imamul Kunafa, jagoran masu tauhidi wanda suka watsar da komai suka fuskanci Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Dan haka shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce da shi Allah tushrik bi shay'a, kar ka hada bauta ta da wani. Domin in aka ce ashirk shine daidaita wani Allah da Allah game da abin da yake ne haƙƙi kebantacce na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to anan an ce ma Annabi Ibrahim kada yi shirka, ina ga wanda yake mu. Kenan mu muka fi zamantowa dace wannan mafi dacewar a hane mu game da shirka. Haka annabawan da Allah ya zano su a cikin Suratul An'am tun daga fadarsa wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakiman alimun hakim, ko kuma hakimun alim, wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. A ƙarshe Ubangiji Ta'ala sai yake cewa walau ashraku la habita lahum ma kanu ya'malu. Waɗannan annabawan gaba ɗaya Allah ya ce da za su hada Ubangijinsu da za su hada bautar Ubangijinsu da wani, da za su yi shirka. Ubangiji Ta'ala ya ce duk abin da suka kasance suna aikatawa zai zube. In ibada ta shekara dubu nawa mutum ya yi, inda ya hada wutar Allah da wani ya mutu akan haka bai tubo gaba dai wannan ayyuka sun zubi babu sakamako a wajen Ubangiji Ta'ala. To anan dukkan su annabawan ne Allah ya ce walau ashraku da za su yi shirka la habiqa anhum ma kanu ya'malu. Ubangiji Ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwaya ta duk abin da suka kasance suna aikatawa na ibada gaba dai zai baci ya zubi. Haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وبنجي تعالى يجي تبس أن يومك وهي أن قالوا كو إرن يند أكي وهي قوة نسك قباتي كان من ذلك. وبنجي تعالى يجي لئن أشركت نارن ذي لجرمانا دبوايات إن هركها دبوتاتا دواني la yahaba banna amaluk. Ubangiji Ta'ala yace tabbas aikin ka gaba ɗaya zai zube, wala takunanna minal khatirin, kuma zaka zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Nan fa manzon Allah ne ake fada ma cewa in yayi shirka gaba ɗayan aikin sa zai zube, tare da cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a iya sanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shirka ba. To amma ana tauna tsakuwa ne don ayatul juzuru, don haka babu abin da ya dace a farko a hana al'umma illa sama da shirka. Abinda ake bukata mai kira zuwa ga addinin Allah, abu na farko da zai sa gaba shine yayi kokarin karantar da mutane tauhidi, sannan kuma ya hane su game da shirka. Wanda in muka koma alqur'ani, farkon umarnin da Allah ya yi shine tauhidi, kuma farkon hanin da Allah ya yi wato shine shirka. In ka dauki suratul Fatiha, ita ce farkon sura daga cikin surorin Al-Qur'ani, amma babu umarni da hani a cikin ta. Idan ka dauki suratul Baqara, tun farkon ta babu umarni, babu hani, sai ka zo fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرقوا الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ياكو جماعة كأيت أبنجيكم أتكين إبادة كأغوانا أمرنيني الله يكي منا غمد توهيدي بايا حكا كمهاني سيئتي فلا تجعلوا لله أندادا كركو سنياما أبنجيكم كيشيوي wa antum ta'lamuna alhali kun san bashi da kishiya, ma'ana kar ku dau abin da yake hakkin shi mai sunan ibada ku sarrafa shi ga wani bawa duk matsayin sa duk kaskancin sa. To dan haka anan Allah ya ce ma Ibrahim alayhi salam Allah tushriki bi shay'a, Allah ya ce kar ka sake ka hada wutata da wani. An gane ku ko mun kankantar abu, anan shay'an na kira ce fi siyakin nafi wa hiya tufidul umur, gaba daya shirka karama da shirka babu. Ubangiji Ta'ala ya ce Allah tushriki bi shay'a, duk wani abu ko mun kankantar shi, Allah ya ce karka sake ka hada wutata da shi. Sai ya ce wa dashir baitiya, bayan an masa hani sai kuma aka masa umarni, Ubangiji Ta'ala ya ce masa wa dashir baitiya, Allah ya ce tsarkake min daki na game da duk abin da bai dace da shi ba. Saboda mushrikai sun zo suna sanya abubuwa waɗanda suke na gumaka a cikin Ka'aba, kamar yanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya bashi rinjaye akan birnin Makka ya ci ta da yaki, farkon aikin da manzon Allah ya sa gaba shine rusa waɗannan gumaka gunki 360 wanda an kawo an cusa su a Ka'aba, wasu an zagaye Ka'aba da su. Zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shekara 13 a Makka, yana ganin waɗannan gumaka kuma yana kyamar su. To amma ba shi da ikon da zai iya kusar da su, nan yake zauwa Ka'aba yayin sallar shi sannan ya koma washi, amma bai taba su ba. Saboda a wannan lokaci idan ya taba su ya tabo bala'i, kuma ba shi da mabiya waɗanda za su iya gogawa da kafiran Makka irin wannan lokaci. Don haka kenan anan da'iya mai kira zuwa ga addinin Allah, duk abin da ka san yafi karfinka, wanda in ka aikata bannar da za ta biyo baya ta yi gyaran yawa, to bukanan bai dace ba, domin shi canza dukkan wani abu wanda yake munkar sai kana da iko akan shi. Don haka manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi kalbihi wa zalika adha'u al-iman. Da manzo Allah ba shi da ikon canzawa da hannunsa, da ni manzo Allah yake famar canzawa da hannunsa. Kiran jama'a yake ku kadaita Allah a cikin ibada, ku nisanci bautar gumaka, amma yana kallon gumakan manzon Allah bai taba su ba. an gane ko
na'am
saboda haka kuskure ne ga mai kira zuwa ga addinin Allah aikin da ka san yafi karfin ka ba za ka iya canza shi da karfin tsiya ka ce sai ka canza iya abinda za ka yi ka fada da harshen ka in ka ga fadar ma ba za ta yi fa'ida ba ma'ana za a azabtar da kai za a kuntata maka banna za ta biyo baya ka kyamaci abinda zuciyarka to dan haka ran da yaci makka da yaki waɗannan gumaka 360 manzon Allah ya ringa zungurar su da sandar da take hannunsa yana ja'al haqqu wa zahaqal baqi gaskiya ta tabbata an gane shine ma'anar almasiha gaskiya ta tabbata manzon Allah yace kariya ta riga ta gushi daga yau babu ita babu alamarta manzon Allah ya gusar da waɗannan to dan haka a dai shine Allah ya umarci Ibrahim alayhi salam wa tashir baytiya Allah ya ce masa tsarkake min daki game da dukkan wani datti datti wanda yake hissi ko datti wanda yake ma'anawi dan shi masallaci dukkan wata kazamta wanda take hissiya wanda aka iya gani da ido ko aka iya dafa da hannu ko aka iya jin warinta da hanci to wannan duka abin da ya zama wajibi akan musulmi su tsautace dakunan Allah kamar yadda Aisha ta rawaito hadisi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a gina masallatai a tsautace su sannan kuma a kamsa su ma'ana a kawo kayan kamshi a sa haka ake bukata sannan kuma datti wanda yake ma'anawi kenan sune duk abin da ake gudanarwa wanda basu dace ba da shari'a bautar wannan Allah subhanahu wa ta'ala da duk wasu al'amura waɗanda suke na bid'a dole a zarkake masallatan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bai dace ba a shari'a to bai dace wa a kwashe shi a kai shi masallaci dan haka anan Allah yace wa dakhir baytiya tsarkake min daki na li ta'ifina wato ga waɗanda suke masu tawafi an gane ko li ta'ifina saboda waɗanda suke masu yin tawafi sai yace wal qa'imina anan bi ma'ana al-muqimin da waɗanda suke zaune a masallacin suna bautar Allah sai yace warukai sujud wato da masu sallah ubangiji ta'ala yace ka zarkake min daki na saboda waɗannan jama'a sune fiyayen jama'a wa adhin fil nas ubangiji ta'ala yace kai kira wato fil nas a cikin jama'a dan haka al-hasan ibn abi al-hasan al-basri yace anan zancan bakin waro kai sujud ga annabi Ibrahim ya tsaya yace anan wa adhin fil nas yace kalamun musta'adaf sabon zance ne wa ake umarni anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim a hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a taron jama'a manzon Allah yace ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajj fa hujju manzon Allah yace ya ku jama'a ku tabbata ubangiji ta'ala ya farlanta muku haji ku je ku yi haji wani sahabi ya tashi ya miƙe shine al-aqra ibn habis at-tamimi yace a kullu ami ya rasulullah shin a kowane shekara ne Allah ya farlanta mana mu je mu yi haji manzon Allah bai tanka masa ba sai da ya maimaita wannan kalima su uku manzon Allah yace law qultu na'am la wajabat wa la mastaqat da na ce i da haji ta zama wajibi manzon Allah yace kuma ba za ku iya ba hadisin yana cikin sahihu muslim to dan haka dai anan wabi yawa malaman tafsiri suka ce Ibrahimu alaihi salam ne ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa yayi kira ga jama'a cewa su zo su yi haji kamar yanda aka rawaito ya hawo wannan dutse inda ake cewa makamu Ibrahim a yau annabi Ibrahimu ya fuskanci dama da hauni yayi kira yace ya ku jama'a ku zo ku yi haji a farko annabi Ibrahim sai ya ba da uzuri yace yaya sauti na zai isar da jama'a ubangiji ta'ala yace iya abin da yake kanka shine kai kira wa alayyal balagh isarwa ubangiji ta'ala yace wannan abu ne wanda yake kaina annabi Ibrahim yayi kira dukkan wanda Allah ya hukunta zai je yayi haji sai da ya amsa ma Ibrahim alayhi salam da wanda yake cikin tsatsan uwayen shi maza da wanda yake cikin mahaifa gabaɗaya kowa sai da ya amsa ma Ibrahim alayhi salam shine anan Allah ya ce masa wa abdi Allah ya ce kai shela domin al-azan shine al-ilam a Hausa ake kira sanarwa ko kuma kace shela kamar yadda can Allah ya ce wa azan min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar أن الله بريء من المشركين والرسول ده كان فدسا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ده كان فدسا ثم أذن مؤذن أيتها الإير إنكم لسارقون شيني يتي وأذن في الناس وبنجي تعالى يتي كيشيلا كجماعة بالحج تي واسوسي حج يأتوك رجالا وبنجي تعالى يتي إن هركاي ونشيلا ya atuka rijalal jama'a za su zo maka halin suna kan dugadugansu ma'ana suna yan kafa lafazin rijalan jam'i ne na rajil in aka ce rajil dan kafa kenan mai tafiya akan kafafuwarsa ko kuma ka ce rajil in aka ce rajil kenan jam'i ne na rajil kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika ar-rajul jam'i ne na rajul ko ka ce rijalan amma kuskure ne a nan ka ce ya atuka rijalan mazaje za su zo maka to mata Allah bai farlanta musu haji ba me yasa za ka kayyade kuma tare da cewa rijalan anan masuhun ne an gane kenan shi kuma duk inda fa'il yake marfu'un ne inda maza ake nihi me za a ce ya atuka rijalun amma sai ce ya atuka rijalan rijalan ana mansubun ne alal hal za su zo maka halin suna masu tafiya akan dugadugansu wa ala kulli dhamir haka nan akan dukkan wani raƙumi wanda yake mai danfararren ciki lafazin dhamir an gane ko wannan ce sifa ce wadda an shahe mawsuf kenan wa ala kulli ba'irin dhamir akan dukkan wani raƙumi wanda yake mai danfararren ciki za su zo alamar danfarewa ta ciki na raƙumi shine kenan yawan doguwar tafiya shine sai yake cewa ya atina min kulli fajjin ami za su zo maka daga dukkan wani gudabe wanda yake mai nisa in aka ce fajju ita ce hanya wadda take yalwatacciya kamar yadda can Allah yake cewa da tasluku minha subulan fijaja an gane ko shine ce ya atina za su zo min kulli fajji daga dukkan wata babbar hanya alikin wadda take mai nisa liyashhadu manafi'a lahum ubangiji ta'ala yace dan su halarci wato amfani gare su dangane da wannan amfani wasu malamai suka ce abinda ake nihi anan shine al'afu wal maghfira rangwame na ubangiji subhanahu wata'ala da gafarar zunubai dan babu abinda ya wuce haka a rayuwar dan adam duk wanda Allah ya masa rangwamen zunubin sa Allah ya gafarta masa to wannan ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da makomashi lahira irin su Abdullahi dan Abbas su Sa'id ibn Jubair suka ce abinda ake nihi da manafi anan wato shine at-tijara saye da sayarwa to illa kasancewar amfanin duka ya hada waɗannan biyu domin a cikin haji akwai manafi ruhiya akwai manafi madiyya akwai amfani wanda yake na rai shine samun gafara ta zunubi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man hajja falam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatuhu ummu manzon Allah yace duk wanda yayi haji falam yarfus bai yi wata mummunar magana kamar zagi da irin bakakken maganganu da sauransu haka nan bai yi wani aiki wanda yake mummuna na alfasha na ketare iyaka walam yafsuk manzo Allah yace bi yi rashin da'a ga ubangijinsa raja aka yomi wani da tuhum sakamakon sa manzo Allah yace zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi duk wanda yayi haji ya nisanci waɗannan abubuwa ka nisanci ka kane harshenka ba abin da yake fita sai alkhairi dan haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka dau harami da haji ko umra ka ce kurame ne ba abin da yake fita daga bakin su illa ambatan Allah dan haka a irin wannan lokaci ya kamata mutum ya yi taka tsantsan ya auna duk kalmar da za ta fita daga bakin sa sannan duk wani aiki wanda yake na rashin dacewa ga shari'a to mutum ya nisance shi kuma kar ka yi rashin da'a ga ubangijinka ka zama raƙumi da akala duk abin da Allah ya ce ayi bakin gurgudo ka yi abin da aka ce ka daina ka daina to mutumin da ya kiyaye haka har ya kai lokacin da ya gama haji manzo Allah ya ce zai koma kamar ranar da mahaifiyarshi ta haife shi duka kwanuka nawa ne daga ran 8 ga wata aikin haji yake farawa karshen shi ran 13 ga wata kaga in ka dauki 8 9 10 11 12 13 kwanuka 6 ga wanda ya jinkirta wanda ya gaggauta duka kwanuka 5 sannan kuma akwai manafi wadda take madiya, amfani wanda yake na nan duniya, saye da sayarwa. Zaka iya sayen kaya daga nan ka kai su can ka sayar da su ka samu riba. Daga can in kaga kayan da babu su a garin ku, kuma zaka iya sayo kaya ka zo ka ci riba, ko daga can ka biya wata kasuwa ma ka je ka yi sayayya sannan kuma ka iso gida. Wannan duka babu laifi, Allah ya halitta mana haka. An gane, laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Allah ya ce ba laifi akan ku da zaku nema, da zaku nemi fadala ta ubangijin ku, malamai suka ce sai da sayarwa. Dan haka ba laifi bane ka bashi kaya in zaka je haji, ka je can ka sayar da su. Sai ka je zaka ga irin yan kasashen Turai da sauransu masu zawa haji, kayayyaki suke zawa da su, kowa ya kasa kaya yana saidawa. Sannan kuma yawan tashi tafiya, kai ka ga wasu kayayyaki wanda a kasar ku babu su, wanda kuma kayan nan in ka sayo ka kasu zaka ci riba. Sai ka sayo su, kai ma ka kai wasu kaya, shi ma ya ga kayan da babu su a kasar su, shi ma ya saya. To shine anan Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahum, dan su halarci wato amfani gare su a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira. Amfani na duniya saye da sayarwa, amfani na lahira rangwame da gafarar zunubai. Sai ya ce wa yadhkuru ismallahi, kuma dan su ambaci ubangijin su, fi ayyamin ma'lumat, a kwanuka waɗanda suke sanannu. Kwanuka waɗanda suke sanannu, wasu malamai suka ce su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja. Me yasa aka kira yesu da al-ayyamul ma'lumat? Saboda kowa kokarin ya san su yake, saboda a san wace rana ce ranar Arafa, a san waɗannan kwanuka, kowa kokari yake ya san kwanuka goma na farkon Zulhijja. Don haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce al-ayyamul ma'lumat su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja, don haka aka shar'anta mana yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanuka. Aliyu dan Abi Talib ya ce al-ayyamul ma'lumat, wato ranar layya, an gane ku, ran goma ga wata, da 11 da 12 da 13, wanda waɗannan kwanuka uku bayan layya ana kiransu ayyamu tashri. In ka hada da ranar layya ce, waɗannan kwanuka hudu wato su ne al-ayyamul ma'lumat, an gane ku. Don haka malaman malikiya suka ce waɗannan kwanuka su ne aka shar'anta mana yin waɗannan kabbaluri ƙarshen sallah kenan, bayan sallah ta azhar, wato a ranar layya kenan. Ƙarshen su kuma shine rana ta hudu kenan, sallah ta asuba, kwanukan wannan hudu. Abdullahi dan Abbas yace al-ayyamul ma'lumat su biyar ne kenan, waɗannan hudun da Aliyu dan Abi Talib ya zana, sai ka hada kuma da ranar Arafa. Ranar Arafa, ranar layya, 11 ga wata, 12 ga wata, 13 ga wata, waɗannan su ne al-ayyamul ma'lumat, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya tabbatar. Illa kasancewar al-Imam al-Zajjaj ya zaɓi cewa al-ayyamul ma'lumat waɗannan kwanuka guda hudu, ran layya da 11 da 12 da 13 al-ayyamu tashri, wannan su ne al-ayyamul ma'lumat. Me yasa yace haka? Sai yace domin anan ne Allah yace wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, sai yace ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sa ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanuka waɗanda suke sanannu, ala ma razaqahum, saboda abinda Allah ya azurta su, min bahimatil an'am, ko kuma akan abinda Allah ya azurta su na dabobin ni'ima. Me yasa yace? Domin a cikin waɗannan kwanuka ne ake ambaton Allah lokacin da za a yanka hadaya ko layya. An gane ku? In za a soke hadaya sai an ambaci sunan Ubangiji. In za a yanka layya ko za a soke ta sai an ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace alama razaqahum, akan abinda Allah ya azurta su, min bahimatil an'am, wato na dabobin ni'ima, lokacin da za a yanka ta yankawa ko za a soke wanda ake sokewa. In aka ce bahimatul an'am, su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki, ba wanda zai amsa wannan suna face su. Sai ya ce fakulu minha, Ubangiji ta'ala ya ce ku ci, wato minha daga waɗannan dabobi. Umarni a nan karka fahimci cewa na nuna dole ne in kayan ka hadaya ko kayan ka layya cewa dole sai ka ci namu, ba dole bane ba. Umarni ne wanda yake na halacci, an so mutum ya ci domin ya saba ma kasancewar jahiliya. Su mutanen jahiliya ba sa cin naman su wanda yake na hadaya. Don haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a nan ya umarce mu cewa mu ci. Duk da cewa ƙarin bayani zai zo nan gaba, wacce ce ake ci, wacce ce kuma ba a ci. An gane ku, wacce ce aka mana umarnin cewa mutum yakan iya ci, wacce ce kuma mutum ba zai ci ba sai dai ya ba miskin nai da talakawa. Shine Allah ya ce fa kulu minha, ku ci wato daga namanta. Wa adimul ba'isal faqira, Ubangiji Ta'ala ya ce ku ciyar da talaka wanda yake mai tsananin talauci. In aka ce alba'is, talaka wanda talauci ya kai bangu, shine ake kira da alba'is. Alfaqir wanda yake mabukaci. Thumma liyaqdu tabasara, Ubangiji Ta'ala ya ce sannan alhazzai, wato su gusar da kazamtasu. Idan ka dauki kamar yanda da yawa daga cikin malamai abinda suka tafi anan ma'anar qaba'u tafas, abinda suka dauka shine anan kenan busar da dukkan wata kazanta, yanke farce da yin aski ga alhaji. Wannan kuma na kasancewa a ran 10 ga wata bayan an yi jifa na farko, an yanka hadaya. Me za a yi sai mutum ya yi aski, ya yanke farcensa, ya yi wanka, ya tsaftace jikinsa, ya sanya kyawawan tufafi, ya shafa turare, sannan kuma ya gangaro Makka ya je ya yi tawaful, wannan tawaful ya fada. Tare da cewa Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nihi da attabas a nan shine manasikul hajji kulluha, dukkan ayyukan hajji. Ma'anar qada a nan sai ka dauke shi kenan, bi ma'ana al-itimam. Thumma liyaqdu tafasahu, sannan su cika ayyukansu na hajji. Kowace fasara kai anan ta yi, kuma da ya kabuta fasahun su gusar da kazanta su kenan, su yanke farce, su aske gashi. Wannan kuwa na kasancewa kenan ba'adat tahallulil awwal, bayan an yi jifa na farko, ko kuma su cika ayyukan hajji su kenan duk abin da Allah ya shara'anta. Sai ya ce wal yuqunu durahum, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma su cika alwashin da suka yi tsakaninsu da Ubangijinsu. Duk wani alwashi da ka daukan ma kanka in dai ba saba ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bane, to wannan ka cika shi. So da yawa mutum yakan daukan ma kansa alwashi, wani ya daukan ma kansa alwashin zai bada hadaya, wani ya daukan ma kansa alwashin zai yi kaza in ya tafi haji. To waɗannan alwashi da muka ci ma kanmu, Ubangiji Ta'ala ya ce mu cika, umarni ne nan Allah yake mana. Don haka yana yabon kuma masu cika alwashin da suka yi, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira, da fa dasa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lil zalimina min ansar wa liyufunu zurahum, Ubangiji Ta'ala yace su cika alwashin da suka yi tsakaninsu da Ubangijinsu. Dan haka manzo Allah yace duk wanda yace alwashin zai yi da'a ga Ubangiji, zai aikata wani aiki na ibada, manzo Allah yace ya cika alwashinsa. Wanda yace alwashin zai saba ma Allah, manzo Allah yace kar ya saba masa illa abin da yake kai shi kafara ta rantsuwa. Sai ya ce wali ya dawafu bil baitil atiq, sannan su yi tawafi da daki wanda yake da dadde. Tawafi anan shine tawaful ifada, domin tawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunnan haji. Haji ba ta tabbata, dole su yi da shi. An gane ko? Shi kuma na kasancewa bayan kenan jifa na farko, an zo an soke hadaya, an yi aski, sannan za a zo Makka ayi tawaful ifada. Kamar yadda bayani ya gabata, haji tana da rukunai guda hudu, gimshikai guda hudu, wanda in ɗaya ratse to haji ta baci. Farko dai shine niyya, wanda niyya mahallinta shine zuciya. Kayi niyyar cewa wannan haji za ka yi ta saboda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, dan ba da abin da Allah ya farlanta ma, ba dan maganganu na mutane wani yana da halin zuwa haji yake zuwa, ko kuma dan ka je haji ka zo a ringa cewa alhaji da sauransu. Waɗannan duka wani datti ne na shaitani mutum ya maida gefe. Niyya ita ce sharadi daga cikin rukuni, daga cikin rukunin haji. Rukuni na biyu tsayuwa a Arafa, rukuni na uku tawaful ifada, rukuni na hudu shine Safa da Marwa. To shine anan Allah ya ce wali yaqawwu bil baitil atiq, wannan aya ita ce dalili akan cewa tawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunin haji, domin umarni ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake anan. Al-Atiq anan an ambaci Ka'aba da cewa Al-Baitul Atiq, malamai suka ce domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya 'yantar da shi daga hannun dukkan wasu malalata, duk wani matsiyaci da ya gabata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yantar da dake shi, ba wanda ya isa ya kai masa farmaki. Duk wanda ya kai ma Ka'aba farmaki face Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya gama da shi. Wanda Allah ya kissanta mana yanda ya aikata da Abraha da shi da jama'ar sa, sura ta musamman Allah ya saukar. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'qul. Dan haka aka ambace shi kenan atiq, yantacce kenan. Allah ya yantar da shi daga hannun waɗanda suke malalata, ko kuma atiq a nan kamar yadda wasu malamai suka fassara bi ma'ana al-qadim, da daddan daki. Kamar yadda bayani ya gabata, Ka'aba ita ce farkon dakin da aka gina a doron kasa da Allah ya halicci duniya. Kamar yadda yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, ko kuma a ce kace zababbe domin babu wani daki bigire wanda yake zababbe a doron kasa sama da Ka'aba. An gane ko? Domin masallatai su ne bigiran da suka fi soyuwa a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da doron kasa gaba daya. A duk masallatan duniya kuma ba masallacin da yake masallacin Ka'aba, kamar yadda manzon Allah ya tabbatar mana. Sai Allah ya ce zalik, waɗannan abubuwa da aka zana na al'amarin haji, sai ya ce wa man yu'azzimu hurumatillahi, duk wanda ya girmama al-hurma ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. An gane ku? Duk abin da bai halatta ba a keta al-hurmarsa ka kiyaye, shi ne ake nihi da hurumatillah, kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Wasu suka ce a hurumatillah abin da ake nihi a nan wato shi ne kenan farko dai, wato shi ne kenan baitullahil haram, ka girmama Ka'aba yayin da ya dace. Abu na biyu al-baladullahil haram, baladullahil haram ma'ana ita kanta birnin Makka, ka girmama birni ne domin birni ne wanda yake mai al-hurma, wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya maida birnin Makka cewa harami ce, dole ka bata al-hurma kamar yadda Allah ya bata al-hurmarta. Dan haka zaman Makka da zaman Madina suna da ladabba, sun sha bamban da sauran dukkan wani garuruwa wanda zaka zo ka zauna ka razibe. Zaman Makka da zaman Madina sai an koya maka ashara'anci. Dan haka malamai sun wallafa da tattabai akan adabu sukunan Madina, ladabba na zama a birnin Madina da ladabba na zama a birnin Makka, domin garuruwa ne masu al-hurma. Na uku, sannan shi kanshi watan, wata ne mai al-hurma, dole ka kiyaye al-hurmarsa. An gane ku? Na hudu, suka ce anan shi ne wato ihrami, haramin da ka dauka wannan ibada ta haji, dole ka bata al-hurma, abinda aka ce ka yi ka yi, abinda aka ce ka nisanta ka nisanta. Nan suka ce waɗannan abubuwa su ne hurumatullahi, wa man yu'azzim hurumatillahi, duk wanda ya girmama al-hurma ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ka nisanci abinda Allah ya haramta a keta al-hurmarsa. Sai ya ce fa huwa khairu lahu inda rabbi, girmama wannan shi ne ya fiye masa alkhairi a wajen Ubangijinsa Subhanahu wa Ta'ala, domin sakamakon kiyaye wannan al-hurma za ka same shi a ranar kiyama. Babu ma yu'kalu min al-buduni wa ma yutasaddaq. Wa qala Ubaydullah wa ibn Umar al-Umari akhbarani Nafi huwa mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يعني ابن ابي رباح ياكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد الانصاري عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينه قال لا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى وابن سعيد الانصاري wancan kenan kuskure ne ba Yahya ibn Sa'id bane wancan Yahya ibn ba Yahya ibn Sa'id al-Ansari wancan Yahya ibn Sa'id al-Qattan wannan nabi kenan shine Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala haddathatni amra annaha qalat sami'tu Aisha radiyallahu anha taqul kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li khamsin baqina min dhil-qa'dah ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يهل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه وتوانم بابي ني واندكي بياني كمدا أبندي داتي أتشي دغنام الهدايا دكما أبند يداتي أي صدقا ديش كينام أبند كيككا إيتشي دا أبند كما بزاك بحالت بكتش شيني أبند بابي يكيني domin hadaya ba kala ɗaya bace hadaya ta kai kusan kala hudu akwai hadaya ta wajibi akwai hadaya ta neman lada akwai hadaya wadda take ta sakamako akwai hadaya wadda take ta addawa to shine anan yace babu ma yukalu min al-hudud kenan baban da ke bayani game da abin da ya dace a ci na hadaya wa ma yutasaddaq da abin da bai dace a ci ba sai dai a yi sadaka shine nan Ubaydullah ibn Umar wannan Ubaydullah ibn Umar al-Umari ke cewa Nafi shi kuma daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda Abdullah dan Umar ke cewa la yuqabu min jaza'is sayyidi ba a ci daga naman sakamako na barauta wanda karmu manta bayani ya gabata duk mutumin da ya dau harami da haji ko umra farauce farauta haramun ne a kansa ko ya kuro ta wani ya bige wannan haramun ne a kansa kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nassi na Al-Qur'ani ya ayyuhallazina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum Allah yace ya ku jama'a ta mu'minai kar ku kashe farauta halin kuna dauke da harami to duk wanda ya kashe naman farauta to akwai bakin gurgudan abin da ya dace mutun ya bada akwai malamai waɗanda suke masana wanda ya kashe zomo ga gurgudan abin da ya dace ya bada wanda ya kashe barewa ga gurgudan abin da ya kamata ya bada wanda ya kashe jimina abin da zai bada rakumi zai bada shine sakamakon sa to wannan nama baya halatta ka ci an gane ko la yuqalu min jaza'is sayyid na sakamakon farauta baya halatta wannan nazar wato da na addawal wanda ka ci ma kanka alwashin diran da Allah ya kai ka haji sai kayan ka rakumi ga miskinai to bai halatta ka ci daidai da tsoka ɗaya daga wannan sai yace wani ukalu min masi wa zalika duk abin da ya wale ci haka to wannan ya halatta mutum ya ci hadaya ta wajibi ko hadaya ta tadawwi an gane ko ta neman lada wannan kana iya ci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayin ka rakumi dari yasa a kowane daya aka yanko masa tsoka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka hade su a tukunya guda aka dafa manzo Allah ya sha ruwa shine yace wani ukalu min masi wa zalika kenan irin hadaya ta tamattu da hadaya ta kirani kamar yadda manzo Allah kirani kuma ga ya ci daga naman hadayarsa da hadaya ta neman lada wannan duka ya halatta mutum yace amma ta adda wanda sakamakon warauta kamar yadda Ibn Umar ya faɗa baya halatta mutum yace Abbas yake cewa ya akulu wa yud'imu min al-mut'a wato daga hadaya wadda take an gane ko ta tamattu'i mutumin da ya tamattu'i me ke kansa dole sai ya bada hadaya kamar yadda Allah ya ce fa man tamatta'a bil umrati ila al-hajji fa mastaysara min al-hadi to wannan hadaya ta tamattu'i Abba ibn Abi Rabah yace mutun ya halatta ya ci kuma ya ciyar da wanda da suke miskinne wannan babu kamar tafsiri ne akan ayar ta gabata da Allah ya ce fa kulu minha wa abimu liba'isal faqir shine a can Allah ya ce ku ci daga hadayar sayanka sannan ya ce ku ci yadda talaka wanda yake mai tsananin bukata to anan kenan wannan babu sai yake nuna mana wace hadayar ce ya halatta ya ci wace ce kuma bai halatta mun ci yace kenan anan Ibn Umar yace hadaya ta sakamakon farauta da hadaya ta addawal bai halatta mun ci yace amma duk abinda ba wannan ba ya halatta mutum ya ci. Haka shi Abba ya ce hadaya ta tamattu'i ya halatta mutum ya ci kuma ya ciyar da miskin nan. Sannan wannan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa kunna na akulu min luhumi budunina fawqa thalathina, mun kasance wato naman hadayarmu wato muna ci sama da kwanukan mina, kenan sama da waɗannan kwanuka uku, kwanukan mina kwanuka ne guda uku, 11, 12, 13, an gane ku? Wannan na nuna mana naman hadaya da naman layya kana iya ajiye shi har izuwa wani lokaci, ba a kayyade ba cewa kar ya wuce kwana uku. Lalle akwai shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya ce duk mutumin da ya yanka layya manzo Allah ya ce kar kwana uku ya zo nan gaba a samu naman layya a gidan shi. Sahabai duk suka rabar da naman. Shekara da ta dawo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullahi irin na bara za mu yi? Manzo Allah ya ce a bara ma mutane suna cikin bukata, don haka na umarce ku cewa na hane ku kar wanda ya ajiye naman layya sama da kwana uku. Manzo Allah ya ce ku ajiye iyayen da kosu. To shi ne a nan ya ce mun kasance muna cin naman hadayarmu sama da kwanukan mu, kenan kwanuka uku, 11, 12, 13. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله يمن رنغوني فقال سيجي كلوا وتزودوا كتشي واتوكما كيبوزري أغاني كتشي كيبوزري كنا وانا قوان دي كي متفي إما زونين كنا يتشي يكاتي وهرضوا وصفانك فأكلنا وتزودنا يتشي مكتشي مكيبوزري قلت لي أبا ابن جريج يتشي سينا فداغ أبا a kala hatta ji inal madina, shin Jabir ya ce maka har sai da muka isa birnin Madina? Falala ya ce a mai fada muka iya abinda ya ce mun, mun ci mun yi guziri amma har suka isa Madina ya ce wannan bai fada mun ba. Sannan wannan hadisi na gaba Amra Allah ya ji kanta take cewa na ji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana fada kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li khamsin baqina min zilqada, tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ga kwanuka biyar da suka rage wato na watan zilqada, an gane ku? Kenan ran 25 ga watan Zulka'ada suka fita daga birnin Makka. Sannan ran 5 ga watan Zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa suka shiga birnin Makka. Kenan daga Madina zuwa Makka kwanuka 10 suka dauke akan hanya, tafiya ce ta kilo 450, kamar kenan daga nan zuwa Kwalli kwanuka 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa suka yi. Shine anan Aisha tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran 25 ga watan Zulqa'ada, kenan kwanuka 5 da suka rage ma watan Zulqa'ada. Wala nara illa al-hajja, tace ba abin da yake gaban mu kawai illa haji, ni ya haji kawai muka yi da muka zo fito a Miqati. Hatta idza dalawna min Makka, lokacin da muka kusanto birnin Makka, Aisha ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man lam yakun ma'ahu hadiyun, duk wanda ba shi da hadaya manzon Allah sai ya umarce shi cewa idza tafa bil baiti, in yayi tawafi manzon Allah ya ce thumma yahillu, manzon Allah ya ce to ya kunce harami, an gane ku? Duk wanda yayi tawafi in dai babu hadaya tare da shi manzon Allah ya ce ya kunce haraminsa. Da haka kenan manzo Allah ya yi sanarwa ya ce niyyar ku ta haji da kuka dauko manzo Allah ya ce gaba ɗaya ku warware ta kuma yadda ta umra, amma sharadi duk wanda ba shi da hadaya, wanda yake da hadaya ku kare kunci harami. Da haka shine a nan da manzo Allah aka iso duk wanda ba shi da hadaya da aka yi tawafi aka yi safa da Marwa, manzo Allah sai ya ce kowa je ya aski, suka je suka yi aski suka kunce harami. Wanda ku yake da hadaya, wanda ya kuro hadaya manzo Allah ya ce kare kunci. Aisha tace fa dukhila, an gane ku? Kare kunci harami kenan siran 10 ga wata lokacin da aka yi jifa na farko. Aisha take cewa fa dukhila alaina yawman nahri bi lahmi baqar, a ranar layya ran 10 ga watan Zulhijja, Aisha tace sai aka shigo wajen mu da naman shanu. Fa qultu ma hadha, sai nace wannan ku naman menene? faqila zaba annabi sallallahu alaihi wa sallama an azwaji, aka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin kasaniya a madadin matansa, manzon Allah yayin kamusa. An gane ko? Yahya ibn Sa'id yake cewa fa zakartu hadha alhadith lil Qasim, sai na ambata ma Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq, na bashi labarin cewa ga hadisin da wato Aisha wato Amra wato ta faɗa mai. Fa qala, sai ya ce atatka bil hadisi ala wajhihi, yace kwarai ku ta zo maka da hadisin akan yanda yake. Haka ne, an zo maka duk wanda ba shi da hadaya, manzon Allah ya ce kunce haraminsa. An gane ko? In yayi tawafi yayi safa da Marwa, manzon Allah ya ce kunce haraminsa, ya je ya aski. Wanda ku yake da hadaya, manzon Allah ya ce kai ya sauke harami. Haka Aisha ta ce a ran 10 ga wata aka shigo mana wato da naman shanu, nace wannan naman menene? Aka ce manzon Allah ya yanka ma matansa, wanda baban ya gabata, mutumin da ya yanka ma iyalinsa wato hadaya ko kuma layyaba tare da izininsu ba tare da umarninsu ba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ba tare da sun san ya yanka musu ba, kamar yadda anan Aisha ta ce ma haza, wannan ko menene? Wanda akan shi al-Imam al-Bukhari ya gina ba mai, inda Aisha tana da masaniyar cewa za a yanka musu saniya, kenan ba hiya kai ta tambaya ba. A takaice anan kenan da aka yanka musu, aka shigo da naman, da aka musu naman don su sa shi gaba su gani ko don su yi don su dafa su ci, kenan anan naman hadaya ya halatta mutum ya ci. Hadaya irin ta tamattu'i ko hadaya ta kirani ko hadaya wadda take ta tadawudi ta neman lada, duka ya halatta mutum ya ci. Kenan wancan wanda ya gabata dai ta sakamakon farauta da mutum ya kashe ko ta addawal ta uku cikon na uku, kamar yadda aka samu wata riwaya shine fidyatul adha, kamar kasancewar mutumin da kuraje suka fito masa a kai, alhali gashi ya dau harami na umra ko na haji, to wannan kasancewar sai ya aske gashin shi saboda wannan kuraje da suke tare da shi, to wannan sakamakon aske kan da yayi dole sai ya bada hadaya, sai ya bada hadaya, in ma ya yanka rago ko abin da yake sama da shi, ko ya yanka wanda ko yayi azumi uku ko kuma ya ciyar da wato miskini uku, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa man kana maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, to wannan in rago ne ka yanka a sanadiyar rashin lafiya da take kanka da ka aske gashi, to shi ma wannan namu hadayya baya halatta mutun ya ci, amma duk abinda ba wannan hukun ba ya halatta mutun ya ci, in ma ta tamattu'i ko ta kirani ko ta neman lada. Kenan wannan babu kamar bayani ne akan waccan aya da ta gabata, dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya barka mana. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.